Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Juma'a 20 ga watan Satumbar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da umarnin dakatar da wani sabon salo da babban bankin kasar ya bullo da shi babu tuntuɓa ko kuma neman shawara. Haka kuma za ku ji cewa a karon farko, rundunar sojan Najeriya da take aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ta Operation Zaman Lafiya Dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar. Sannan muna tafa da shirin Kallabi na Maryam Dauda. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakannun da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai kwanan nan a manyan matatun man fetur na Saudiya, bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ya ce akwai matukar ittifaki kan cewa Iran ce ke da alhakin kai harin makami mai linzami da na jirage marasa matuka da tsakar dare a ƙarshen makon da ya gabata, wanda ya haddasa gibi na kusan rabin yawan mai da Saudiya ke samarwa, wanda ya kai kusan kashi 6 na yawan man da ake samarwa a duniya. Amma bai bayyana yadda Amurka za ta iya mayar da martani ba, bayan ganawa da Yariman Abu Dhabi mai jiran gado Sheikh Mohammed bin Zayed. Pompeo ya faɗa wa manema labarai a Dubai cewa har yanzu ƙoƙarin da muke mu kafa haɗaka da ɗaukar mataki a diplomasiyance, a yayin da ministan harkokin wajen Iran ke ta barazanar yaƙi ga dangadan da Amurkawa har zuwa mutum na ƙarshe da ya rage. Muna nan ne don gina wata gamayya da zimmarcin mazaman lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata, wato zargin an yaɗa labaran ƙarya, wajen ƙaryata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban ƙasar waje wani alƙawari, al'amarin da ya harzuƙa wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka har ya gabatar da ƙorafi a matsayinsa na mai kwarmato. Shin akwai wani daƙiƙi da har zai iya imanin cewa zan faɗi wani abin da bai dace ba tare da shugaban wata ƙasar waje yayin tattaunawa wacce mutane da dama ka iya ji? Ai, abin da ya dace ne kaɗai zan yi, kuma abin da zai amfani Amurka kaɗai zan yi. Abin da shugaban ƙasar ya wallafa a shafinsa na Twitter kenan a jiya Alhamis. Trump, wanda a lokuta da dama ya zargi hukumomin leƙen asirin Amurka da kasancewa wani ɓangare na masu adawa da shugabancinsa, ya ce yana sane da cewa kusan a duk lokacin da na yi magana da wani shugaban ƙasa a waya, na fahimci cewa akwai yiwuwar mutane da dama suna saurare daga hukumomin Amurka daban-daban baya ga waɗansu ƙasashe daban-daban, amma babu matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar jiya Alhamis, wani harin ƙunar baƙin wake da ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kaiwa a kusa da wani gidan da hukumar leƙen asirin Afghanistan ke amfani da shi a Kalat, hedkwatar lardin Zabul da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 15 yayin da sama da 90 suka ji rauni. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Gul Islam Sayil ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka hada da mata da yara marasa lafiya ne a wani asibiti da ke kusa. Jami'an lardin sun ce asibitin Zabul wanda ke kusa da hedkwatar jami'an tsaron na ƙasar ya kusan lallacewa gaba ɗaya a wannan harin. Dan takarar shugaban ƙasar Isra'ila dinnan Benny Gantz a jiya Alhamis ya ce ba Prime Minister Benjamin Netanyahu ne ya kamata ya jagoranci sabuwar gwamnatin haɗakar ƙasar ba, bayan da jam'iyyarsu mai tsaka-tsakin ra'ayi ta launin shuɗi da fari ta lashe mafi yawan kujerun majalisa a zaben da aka yi na wannan makon.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, sabon salon hada-hada ta naira da riba da babban bankin kasar ya dora wa 'yan Najeriya daga dukkan alamu ba shi sha ba, domin majalisar wakilan kasar ta zara idanuwanta akan wannan sabon salo da suke ganin zai sake tsawwala sha'anin kasuwanci a kasar. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Majalisar wakilan Najeriya ta ba da umarnin a dakatar da wannan sabon salo da babban bankin Najeriya ya bullo da shi babu tuntuɓa ko kuma neman shawara, kawai aka laftawa al'umman Najeriya wannan tsarin ajiya. To sai dai ga dan majalisa Suleiman Yusuf Lere ya ce sai an ɗauki lokaci ana ilmantar da mutane a kai tukuna.
Wannan abu da aka yi abu ne mai kyau, abin da kawai ya ɓata shi wannan gaggawan da ita babban banki ta kawo a ciki. Ana zaune kawai ya katsam a ce daga yau kar ku ƙara kawo kuɗi ya wuce kaza, an kun kawo za mu caje ku kaza. To gaskiya ba zai haifar ma da shi kanshi tattalin arzikin ƙasan labe ido ba. Shi duk wannan cashless policy da ake magana a kai an kawo shi ne saboda a ƙara ma mutane ƙwarin gwiwa su kwashe kuɗinsu daga gida su kai shi banki su aje. To idan ka waye gari ka ce duk wanda ya kawo kuɗi za ka caje shi, ai kaya kana gaya masu ne aje kuɗinsu a gida. Kin ga wannan ba zai haifar ma da tattalin arzikin kanshi ɗabi ido ba. Amma idan aka bi abubuwan a hankali ana wayar da kan jama'a, ana jawo hankalinsu, ana nuna musu illan karɓan kuɗin ma kanshi, ana gwada musu in mutum ya zo zai sai wani abu a wajenka ka bashi akawun nan banka ya sa maka, maimakon ka tara kuɗi ka ce za ka je kai banki da kanka. To duk idan aka yi wani guri sai a iya kawo irin wannan tsarin zai aiki.
Shi ma dan majalisa Shehu Wan Bankoko yana ganin matakin da majalisa ta dauka yayi daidai.
Mun ba da shawara akan wannan cewa lalle shi wannan zai rage sace-sace, zai rage tare hanya da mutane suke a hanya, kuma zai rage mutane su yake kudi a hannu tunanin wasu abubuwa su faru, yana da kyau. Amma abin da muka ba da shawara shine wannan kason da aka ce za a bayar in aka rike kuɗi in ka ci da ko kuma ka mayar a rage wannan abun. Ya yawa yan Najeriya ba kuɗi akwai ba a halin yanzu, kasuwanci ma shi kanshi baya da wani ƙarfi da mutane suke jin daɗin abun da ke faruwa. To an ba da shawara cewa a diba a gani shi ma kanshi gwamnan babban banki shi kanshi za a gayyace shi ya zo ya ƙara bayani akan wannan, kuma a ba da umarni da shawara cewa a rage wannan abubuwa saboda yanayin 'yan Najeriya da suke ciki a halin yanzu.
Amma ga mai nazari akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗi Abubakar Aliyu Umar yana mai bayani kamar haka.
Wannan bai dace ba, ba daidai ba ne, wannan a ƙara ma mutane wahala ne kan wanda suke fama da ita a yanzu. Wannan abu dai bai dace da ƙasar nan ba, ana tura mu a gurguje inda ba mu isa zuwa wannan wuri ba tukuna. Waɗansu su dinga jawo waɗansu abubuwa na waɗansu ƙasashe wanda sun samu ci gaba fiye da wannan ƙasa, ba daidai ba ne wannan.
Wannan salon ajiyar kuɗi dai an riga an fara shi a jihohin Lagos, Ogun, Abia, Anambra, Kano da kuma Abuja. A halin yanzu 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda waɗannan ƙari za su yi tasiri a fannin tattalin arziki da kuma hada-hadar kuɗi a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka ka burkuka a kuri'ar ka cinka ka rike makamanka
To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja barin Maleka jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar inda a karan farko rundunar sojan kasar da take aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ta operation zaman lafiya dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar don neman hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen irin wannan hare-hare da ƴan ƙungiyar Boko Haram suke kaiwa kan jama'a a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
A karo na farko jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole ta kira masu ruwa tsakikin harkokin tsaro a jihar da suka hada da shugabannin kananan hukumomi da dukkanin jami'an tsaro da ma wakilan gwamnatin jiha da neman hanyoyin da za a bi na kawo ƙarshen irin wannan harhare da yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a musamman ma a jihar Borno. Yan kwanakin nan dai a fuskanci matsalan harhare da dama da ake zargin cewa yan kungiyar Boko Haram ne ke kaiwa kan jama'a wanda ya hada da kananan hukumomi da ma kan jami'an tsaro wanda hakan ya sa jama'a da dama ficewa daga irin wannan garuruwa don kurarowa zuwa cikin garin Maiduguri da ganin cewa hakan ga jiragen saman yaƙi na ta shawagi kuma wani lokacin akan nuna hotunan jiragen saman na jefin mabumai da ake zargan cewa kan sansanonin mayakan Boko Haram din ne. Sai dai wannan lamari ya ci gaba daukan wani salo na daban na ganin yadda hare-haren ke ƙara yawaita. Mishi zana Olusegun Adeniyi dai shine theater commander mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ya jagoranci wannan taron na kwanaki biyu.
There is nothing going on in Borno
yace babu wani abun da ke gudana a jihar Borno da za a ce wani abu ne na daban har da zai sa mutane su dinga tada jijiyoyin wuya ko da shike yan ta'adda suna nasu kokari don tarwatsa wannan jiha amma basu ci nasara ba. Yace akwai wasu da ke ta yada rahotanni ƙarya kuma bisa dukkan alamu masu taimaka ƴan kungiyar Boko Haram ne da ma irin rahotannin da ake ta wallafawa na ƙarshe-ƙarshe a kafafen sada zumunta da ake kira social media. Yace dukkanin waɗannan rahotanni ba gaskiya ba ne da haka mu ba za mu karaya ba, za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu. Bayan kammala jawabin tiyata komanda mayor general Olusegun Adeniyi ne dai sai shugaban karamar hukumar Marte Alhaji Ali Shatiman Marte ya soma jawabi a madadin sauran kananan hukumomin yana kuma sharan kwalla.
It is heartbreaking if I start talking about Marte for the past virtually 4 to 5.
Yace a cikin shekaru 4 zuwa 5 da suka gabata babu kowa a cikin garin Marte, babu kowa. Duk wani mutumin da ya san ciwon kansa ya bar wurin. Duk mutumin da ka gani zaka garin Marte dan Boko Haram ne. Ni nace kuma a kira su haka don haka tiyata komanda ya kamata ku duba mana halin da mutanen mu suke ciki a nan, ai kokari a taimaka mana saboda mutanen mu su koma gida. To wai shin menene ma dalilin kiran wannan taro a wannan lokaci da rundunar sojan ta yi a karo na farko ya da dukkanin jami'an tsaro da shugabannin kananan hukumomi da ma gwamnatin jihar kanta? Ga dai abinda kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu honorable Sugun Mai Mele ke cewa.
In ana so a gama wannan masifan nan to sai an nemi chamomi na local government an zauna da su su ga sojoji inda akwai matsala, sojojin sai su ji ga gari kaza akwai matsala, so da su sojojin za su daura da maran su a hada da civilian JTF a tara da ƴan baka a tara dukkan wanda yana da kishi a gama wannan fitinan nan a Borno sai su je local government nan sai su gama abin da musiban da yake ciki. Yanzu akwai Abadam, akwai Marte, akwai Guzamala, wannan gurare guda uku na sojoji suke yanzu haka suna kan aiki kuma ba ma sojojin Najeriya ba, akwai sojojin Chad, akwai sojojin Niger, akwai sojojin Najeriya, duka wayannan suna multinational task force suna aiki a wajen.
Da zaka dai jami'an sojin na ci gaba da gudanar da ayyukanta na ba sani ba sabo wanda kuwa shekaran jiya sai ta kai samami ofishin hukumar yaki da yunwa da ake kira Action Against Hunger a Turanci da cewa bata bayyana dalilin ta na kai wannan samami ba amma ne ta rufe wannan ofishi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Ina da aboki ne zalimin baya shari dawo da
madalla. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin namu ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa, wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Umar Nasarawa, ina zama a garin Kaduna ne, sana'a na kuma yin mocktails ne, drinks wanda babu giya a ciki da ake sha wurin biki, taro da sauransu. Alhamdulillah, na yi shekara 5 kenan da fara sana'a. 21 June 2014 na fara, yanzu shekara na 5 kenan insha Allah da fara sana'an nan. Ana alhamdulillah komai na tafiya daidai, sai ƙara masan sana'an nake.
Me ya ja hankalinki kika fara wannan sana'a?
A gaskiya abin da ya jawo hankalina na yin sana'an, uki dama ina son yin abubuwan sha, irin in hada drinks ina son yi. Sai kuma akwai kawasa da ita ta ƙara sani irin naji ina son in yi din. Dan first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi. Kin ga zaman banza ai bai da dadi, kowa na son ya samu abin yi. Sai naga uki ai ga inda talent ina yake, me yasa bazan yi zan ishe in samu abin sawa a baki ba nima yanda kowa ke yi. Ai na farko ma ba jari na fara shi. Saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu chapman na biki, inda akwai wanda ya iya a garin. Sai ita kawatar da na ce Maryam ta ce musu ai to na iya. Daga nan ne fa suka ce mu ai musu. Na yi musu bill, na gaya musu na yi. So kin ga babu ma jari kenan na fara ko. Sai daga baya ne na zo na sai a wurin da na samu abubuwa gaskiya. Dan da joke na fara ba ma dispenser ba. So joke ina duk a wurin su ne na samu. So suka bani kyauta. A roba muka zuzzuba a jug, na sa aka kawo min disposable cup na Houston daga Kaduna dan a Sokoto ne event. So Kaduna na yi waya, aka sassa min komai a mota aka kawo min. Da na dawo ina na ce bari ina su sai abubuwa hana rantsuwa, ina gana kashi wurin 20,000 da wani abu a siyan abubuwan da na yi. Irin ƙananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna.
Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashinki ko kuwa ke kaɗai kike yi?
Eh, ina da ma'aikata. Da dai kam gaskiya da guda 5 ma na fara ma'aikatan, yanzu amma sun kai wurin su 20. Ina da assistant ita, ƙanwata ce. Na koya mata duk abin da na iya ta iya. Idan ba na nan ko in venue ya mana yawa ita take mixing. Sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikin su, ma'aikata na akwai waɗanda suka iya. Da in venue ya wuce mana guda 2, waɗanne zan je ɗaya kila ita Hindu assistant ina za ta je ɗaya, sai manager na shima su 2 sun iya su ma suna iya zuwa wani venue. In ma ba ma gari da ni da Hindu, su kansu za su iya yi. An bara ki taɓa cewa ba ni na haɗa ba, saboda na riga na koya musu yanda ake yi. To yanzu ma'aikata na sun kai wurin su 20 kenan. Insha Allah, ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata. Saboda yana hana zaman banza. Dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma zaki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da zamu iya yi, in ce musu su dai dakata dai.
Wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi?
Kalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani. Is either wani lokaci muka je event a fasa, wani lokaci a sace su, an gaskiya nan ba ma biyan damage. Ko abinka ya bace wanda ya baka aiki. Babu ruwan shi ba zai wayoye ka ba ya ga irin uki kai hasara ko baka yi hasara ba, su babu ruwan su. Wasu ma idan kai musu bayanin kai hasara za su ce su sai dai kai hakuri, babu abin da ya dame su. Kaɗan ne daga ciki ko da baka yi magana ba za su ce maka irin sun san kai hasara, sai su tambaye ka nawa ne irin sai ka gaya musu su biya. Amma mafi yawanci ba sa biyan hasara. An za mu je su za su fasa mana kofuna, wani lokaci za mu sai ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake, saboda mu san yanda za mu yi serving da sauransu. Amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana kusa mana kofunan mu wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunan mu ga dubba mu gansu ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da 100 da wani abu a she wai ɗan biki ne naje ɗan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta dauka suna tafiya da shi to wannan kam an biya ni saboda ce musu nayi ba zai yiwu ba a ce kofuna har 100 da wani abu a ce duka babu an kwashi
sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da dan kankanin lokaci me burin ki akan sana'ar da kike ina kike son kika kanki
alhamdulillahi dalilin sana'a na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu da su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na dogara ga kaina ina ma kaina abinda ba sai na roki wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci su ma suna sana'a ana biyan su alhamdulillah gwargwado dai na zagaye Northern States Nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa sannan burina na uku shine in bude mocktail lounge a Kaduna wanda aka iya zuwa ka zaba abin da kake so ai maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah
to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla a gaida Maryam Dauda da shirin kallabi. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridan New York Times, inda aka rubuta labarin hukumomin lafiya sun gargaɗi mazauna jihohin Michigan, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island da kuma New Jersey, da su kare kansu daga cizon sauro wanda ka iya yaɗa ƙwayar cuta da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 5 a jihohi 3 a wannan shekara. Ƙara yawaitar wannan cuta da ake kira Eastern Equine ya sanya hukumomi suka gargaɗi mazauna waɗannan jihohi da su cire guraren da ruwa yake kwanciya da amfani da maganin cizon sauro na shafawa da rufe ƙofofi da winduna a kodayaushe. A cewar jami'ai waɗanda suka mutu sun mutu ne a jihohin Michigan, Massachusetts da Rhode Island. A jihar Michigan mutane uku sun mutu daga cutar wanda har yanzu ba a samu rigakafinta ba a cikin adadin mutane 7 da aka tabbatar sun kamu da wannan cuta a wannan shekara. Za mu koma jaridar Politico inda aka rubuta labarin a jiya Alhamis shugaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka Adam yayi barazanar daukar matakin doka akan gwamnatin Trump kan kin amincewa da mika korafin da ke nuna cewa ya shafi hulɗa da shugaban Amurka da wani shugaban kasashen waje. Wannan na zuwa ne bayan da masu sa ido akan jami'an leƙen asiri daga musayar bayanai tare da kwamitin game da korafin. A cewar 'yan majalisa da dama da suka halarci ganawar a jiya Alhamis tare da Michael Atkinson, Inspector General na ƙungiyar leƙen asirin, cewa Daraktan leƙen asirin na ƙasa Joseph McGuire ya hana majalisa ganin ƙorafin, don haka ya hana Inspector General ɗin tattauna abin da ke ciki. Rashin amincewar McGuire na miƙa ƙorafin ga kwamitin kamar yadda doka ta tanada ya sanya Schiff ya yi barazana zuwa kotu ko hana kuɗaɗe zuwa ofishin Daraktan leƙen asirin ƙasar. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a jihar California wacce asali ita ce jihar da ta fi mai da hankali sosai akan batun gurɓacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayi da ta kai wajen rabin ƙarni a kai na wacce ke da hurumin gindaya ƙa'idojin kare iska daga gurɓacewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a kafar Twitter cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye wannan izini da aka ba wa jihar ta California na iya gindaya ƙa'idoji na hana ababen hawa gurɓata muhalli. Wannan mataki shine na baya-bayan nan a kokarin da gwamnatin Trump ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zimmar takaita gurbata iskan muhalli. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zahra Aminu Fage da wannan da sharhin jaridan Amurka. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Biyoyi Amerika, mai magana Kasuma Aliyu Sabanin matasa a Sa'ad a jihar Sokoto. Ina son in hannu da wannan dama ku isa saƙo na jajo ga ƙasar Indonesia dangane da wani mummunan harin bom da aka kai aka sama asarar rayuka da dama da kuma jikkata wasu. Ina roƙon Allah ya ji ƙauna suka rasa rayukansu kuma suka jikkata kuma Allah shi ba su lafiya. Sannan na roƙon Allah shi ƙara kawo mu na ƙarshen nan da ta shi hankulin da ke faruwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dan Lamido daga Kaduna jihar Niger Nigeria. Ina kira ga ɗan siyasa, shugaban ɗan siyasa a halin da ake ciki yanzu. Mun gabe ku ne don mu samu sauƙin rayuwa. Zaben da muka yi mu samu sauƙin rayuwa ba wai mun gabe ku ba ne mu shiga saka mai wuya. Ba abinda kuke so ba ne abinda talakawa suke so shine muke so ku yi mamu. Don Allah, don Annabi, shugaban ɗan siyasa, kada ba ma bukata ku yi mamu mulkin kama karya. Mun fi so ku yi mamu shugabanci abinda talaka yake so kama karya ba. Muna kira gare ku, don Allah, don Annabi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah, mu yi ma da'ayin ku yi ma talakawa aiki tsakaninku da Allah.
Assalamu alaikum, mai magana Baba Iyeri shugaban hukumar Tore cikin jihar Bauchi, Najeriya. Ana biya ku ne ta tsona ga shugaban kasa Buhari. Wannan abu da ya bawa Abubakar girma mu gaskiya ba mu ji dadin sa ba. Ina tsaron shin waje ne tunda an zargi Abubakar da cin hanci da rashawa. Ina kasar waje ne wannan mai kuma da zai rika ma da kansa. Amma ake ana zargin mutumin da cin hanci da rashawa. A lokacin shi ne shugaban ma'aikata ka sace mai da shi. Har ma kace duk wani minista sai ya gaji da idanka. Wannan abun kunya ne abun mu da kuma mu gudu dadin wannan abun ta kai kiru gudu dadin wannan al'amari ba. Ana zargin mutum ne cikin hanci da rashin sha'awa kuma sai ka ƙara masa girma saboda duk wani mutum da ba zai aiki zai za aiki hanci da rashin sha'awa shi yana ba abun da aka baki biyu ki ba Abubakar rabi kuma ya rike rabi kuma ki mana aiki.
To kafin mu sallama ga Zahra da labarai, amma wannan karan a takaice.
A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaban Amurka Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai a kwanan nan a manyan matatan man fetur na Saudiya bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata, wato zargin an yaɗa labaran ƙarya wajen ƙaryata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban ƙasar waje wani alƙawari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Greg Bones, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huni lafiya.